Tashi labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radiant Freedom muryar jama'a ke gabatar da Indaranka. Yayin da ake bayar da belin manyan barayi wani lokacin ma har da yan fashi. Wata mata da bashi ya mata kanta har ta gamu da ciwon zuciya bata sami belin alkali ba, duk da aman gudan jini da ta yi ta shararawa tun daga kotun alkalin har zuwa gidan yari.
Amma ta dinga yanda jinin ya jika mata Shawul din, zaki rantsi haihuwa ta yi akan zanin.
Mahaifiyar yarinyar ta koka bisa yadda ta ce alkali ya yi kirarin cewar ko me za ta yi ba zai bayar da belin ta ba.
Shi da kanshi ya ce a kai ta ma mutuwa ta yi a kai ta, ai shi ya tura ta.
Yayin da gwamnati ta gaza shawo kan wasu mutane da suka yi kaurin suna wajen sayar da kashin mutane, hukuma ta samar musu da mafita ta hanyar basu dabarun sarrafa kashin dabbobi maimakon na bani adama. Yayin da korafi ya yi nisa dangane da yadda ake ɗiban dubban ɗalibai a makarantar koyon aikin jiya na Kano, ƙarshe kuma a ce mutum 100 kawai za a ɗauka bayan kalmashe kuɗin fom da na registration. Majalisar lura da makarantun ta yi tsawa kan cewa a daina wannan dabara ta samun kuɗi, idan kuma an ƙi za a fuskanci matsala. Sai dai kuma ga alama makarantar koyon aikin jiya ta yi shakulatin ɓangaro da wancan umarni. Kaɗan kenan daga cikin shirin Indaranka na wannan lokaci, sai ku gyara zama domin jin cikakken shirin wanda za mu ƙarƙare shi da wasiƙar Malam Boturami wanda ya ce fa a yi hattara domin masu garkuwa daga Katsina sun fara shigowa Kano. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Indaranka wanda masu salon magana sukan ce ka sha kallo. Masana da dama a fannin shari'a sun hakikance da cewar haƙin bayar da belin wanda ake tuhuma alhaki ne na alkali. To amma ido ba muru ba Hausawa sun ce ya san kima, domin a lokuta da dama zaka ga an kai mutum gaban alkali ana zargin sa da aikata wani babban laifi, amma sai kaga an bayar da belin sa musamman ma idan akwai magana. Haka kuma sai kaga mutum yayi laifi dan kankani, amma sai kaga ana artabu da alkali kan bayar da shi beli. Na san kun san da dama labarai da aka bayar na cewa an yanke wa barawan kaza hukuncin shekara guda. A irin manyan laifuka ne zaka ji discretion din wasu alkalan yayi aiki. Wannan dai magana ce mai jela, za mu ci gaba da janjanin ta a shirye-shiryenmu na gaba. Zancen nan da nake muku dai, wata mata mai suna Maryam ce ta ci bashin abokan hulɗa har ta kai sun mika ta ga 'yan sanda. Wane tudu wane gangare, sai gashi an gurfanar da ita a kotun majistri mai lamba 72 ƙarƙashin mai shari'a Aminu Gabari. Faɗin sunan Aminu Gabari dai na san mai sauraro zai iya tuna shi, domin shi ne dai alƙalin da aka kai wa ɗalibin jami'ar nan ta Bayero wanda wani ɗan majalisa a Madobi ya yi zargin ya keta masa irli. Kuma duk wani godo na neman belin ɗalibin Aminu Gabarin bai bayar a wancan lokaci ba. Haka kuma a daidai lokacin ne aka yi shari'an nan ta matashin nan Khalifa Di Ado, wanda ake zargin ya tattara miliyoyin kuɗin matasa da zimmar zai samar musu aiki mai maiƙo. Amma bullin bukui Khalifa Adan ƙaurawan bai an rasa inda ya kai kuɗin kamar yadda aka yi zargi. Shi ma kuma an kama shi an kuma gurfanar da shi a gaban Aminu Gabari. Kuma da yake an ce shari'a saɓanin hankali, sai gashi Khalifa ya sami beli daga Aminu Gabari. Sai gashi ita ma wannan baiwar Allah ta gurfana gaban alkali Aminu Gabari. Kuma tun a baya ƴan uwa sun ce ta gamu da ciwon zuciya ne sakamakon matsalar wancan bashi. Kuma tun a gaban alkalin ta dinga kwarara aman jini, amma a haka yace a mika ta kurkuku. Duk wani roƙo da mahaifiyarta Hajiya Uwa ta yi, ta ce alkalin ya ce ina, ai sai an tafi kurkuku. Don haka mahaifiyarta ta Hajiya Uwa ke roƙon mai girma Chief Jojin jihar Kano Justice Nura Sagir Umar da ya taimaka ya sa baki, domin sun ce ba wai burinsu a kashe magana a sake ta ba, a taimaka a bayar da belinta kamar yadda ake yi. Alabashi idan ta ɗan samu sauƙi an kai ta asibiti a dawo a cigaba da shari'ar.
Yanzu abinda muke bukata mu dai ya bamu belinta kawai, saboda ta zo ta cigaba da shan magani, ba za ta gudu ba. Duk ranar da aka ce a dawo kotu za a dawo kotu.
To amma kan wannan batu mun tuntuɓi Babaji Ibrahim wanda ke zaman kakakin babbar kotun jihar Kano, wanda yace za su yi bincike akan wannan batu.
Eh kamar ai gani ne ka san shi bele discretion ne na shi alkali, amma kuma akwai nufukan da doka tace dole ya bayar din. Duk da doka ta ce dole ya bayar din zai iya kai kasa kasa ya kiyaye bayar din, amma dai duk da haka ba shakka alkalai da yawa sukan yi la'akari da halin lafiyar da waɗanda aka gabatar a gaban su suke ciki.
DSC Musubawu lawan kofar Nasarawa shine kakakin hukumar lura da gidajen gyaran tarbiya da a baya ake cewa gidajen yari, ya ce su kansu wannan al'amari ya ba su mamaki domin har yanzu matar bata daina sharara amai ba.
Mun yi ya kokarin mu da likitocin mu ganin cewa muna son mu ci rayuwarta, muna son mu nusar da su alkalai irin wayannan bai kamata su dinga kawo mana su irin wannan gidajen mu ba. Doka ta ba mu damar mu rejecting, amma matsalar da muke samu a yanzu shine kusan alkalai sun kasa fahimtar mu.
Barisa Badiya Abdullahi Ma'azu lauya ce mai fafutukar kare haƙƙin dan adam ta ce abinda yafi bashi ma ana bayar da belinsa, balle ma wannan gashi ana gani akwai rashin lafiya ta zahiri.
To gaskiya dai koda wani irin laifi tayi, amma shi harkar lafiya ita ce kuma kashin baya da yake sa a kalle shi a baka beli kowane irin laifi kai. To rashin lafiya yayi yana fadawa cikin wannan special circumstance, wato yanayi na musamman.
Har ila yau mun zanta da wata mata da ita ma ta yi zaman kurkuku, kuma ɗakin su ne ma aka kai ita Maryam lokacin da take yin aman jinin, ta yi mana ƙarin haske akan abin da ta gani.
Tana da hawan jini, tana da ciwon zuciya, shine dalilin da isa in tai amai take aman jini, jini guda gudan jini light kamar mutum ya haihu.
A ƙarshe dai masana a fannin shari'a na roƙon mai girma Chief George da ya duba wannan matsala ya kuma kaddamar da bincike akan irin shari'o'in da ake kaiwa gaban wannan alkali da yadda ake tafiyar da su domin dai a samar da sa'ida ga al'umma. Za mu ci gaba da bibiya. Yanzu kuwa sai batun wata cakwakiya wacce ta dade tana faruwa a jihar nan, kuma har wannan lokaci da muke wannan magana an rasa wani mutum da zai iya tsawa domin kwato haƙƙin ɗalibai. Wato kamar yadda aka sani dai kwalejin koyon aikin jiya da unguwar Zomar kenan Kano da Madobi makarantu ne masu farin jini waɗanda duk shekara ɗalibai ke rububin samun guraben karatu a cikinsu. To amma abin takaici da mamaki shine a ka'idar dokar da hukumar lura da waɗannan makarantu ta samar shine kowace makaranta akwai iyakacin ɗaliban da aka bata dama ta ɗauka. Alal misali Kano School of Nursing ɗalibai 100 kacal aka yadda ta ɗiba duk shekara, ita kuwa waccan sabuwa da take a Madobi ɗalibai 70 kawai aka sa hale su ɗiba. To amma la'akari da yadda kowa ke ƙaunar shiga wannan makaranta sai ya zama duk shekara sai a buga dubunnan fa masayar naira 2,200. Daga nan kuma a ɗauki ɗalibai sama da 2,200 a ba su takardar ɗaukar cewa an ɗauke su, a ba su dama su yi karatu. Sai bayan can wani lokaci ana yin karatun sai a yi wata jarrabawa da ake cewa wedding. A lokacin ne za a kori ɗaliban nan a ɗebi guda 100 kacal. Kaga ragowar sun biya kuɗin fam da kuɗin registration a balabai'u. Wani al'amari ne ya sa hukumar lura da waɗannan makarantu ta rubuto wasiƙa tun ranar 23 ga watan jiya wacce a ciki ta hana wannan ƙwace da ake yi. To amma abin takaici a litinin ɗin nan ma sai da wannan makaranta ta shirya irin wancan jarrabawa domin sallamar ɗalibai. Mai sauraro idan baka gane ba bari in maka gwari-gwari. Misali ana amfani da wannan hanya ne wajen samun kuɗaɗen shiga, batun yadda ake kasafta kuɗin kuma wannan Allah ne masani. Abba Dalhasuran ɗinki shine kakakin makarantar ta koyon aikin jiya da ke nan Kano, kuma shine ma Probus Malam Gamba Ahmad ya wakilta a matsayin wanda zai magana da yawunsa. Ya ce ita waccan hukuma ba ta ma da hurumin hana kwasar ɗalibai da ya musu jarabawar zubar gari.
Nursing and Midwifery Council of Nigeria a cikin dokarsu ba wani inda aka ce kar a yi jarabawa ta weeding ko kuma introductory da ake yi. Makarantu ne suka kirkiro ta saboda abin da suka bayar da hurumi shine daukan mutum 100. To lokacin da ake daukan mutum 100 nan in aka zo aka yi jarabawa wanda ya kamata ta fasiya kenan, to ba a iya samun gurbin mutum 100 da za su cike abin da council din suke nema. To a tsari irin na dan adam da mutuntaka sai makarantu suka ringa kirkiran wannan jarabawa, a samu mutane da yawa su yi jarabawa in sun ci mutum 100 sannan sai a dauke su.
Yanzu haka dai wannan kare doka da makarantar ta yi yana iya jawowa a rufe makarantar tsawon shekaru. Sannan kuma wani abu da ya kamata a duba shine shin nawa aka karba a bana kuma ina aka kai kuɗin. Haka kuma wata majiya ta ce yau an zauna da shugabannin waɗannan makarantu a ofishin sakataren gwamnati, har ma sauran jagororin makarantar suke zargin shi provost da yin gaban kansa wajen tafiyar da harkokin waɗannan makarantu. A waje guda kuma wasu daga cikin ma'aikatan wannan makaranta na yin us-us a gefe bisa yadda suka ce shi shugaban makarantar wato provost ya dade da yin ritaya daga aiki, amma abokantakarsa da excellency ta saka sake ba shi shugabancin wannan makaranta, lamarin da suka ce shi ma ya saka doka. Kawai dai sun hakura ne domin fadan da yafi karfinka sai dai ka mai da shi wasa. Wani abu da shi ma ake ta kuka da shi shine bisa doka sai mai digiri a fannin aikin jiya ne kadai aka amince jagoranci irin wannan makaranta, inda suke cewar a tambaya shin shi probus na yanzu ya cika wannan kaida. Za mu ci gaba da bibiya a gaba, wataƙila ma ma ji wannan amsa. Sakamakon shugowar mukumu kun sanyi, galiban mutane yakan ɗauki matakan samar da ɗumi ga kansu da iyalansu ta hanyar tanadin barguna da sauran ababen tserar da kai daga farmakin hunturu, musamman ma na wannan shekarar ta bana, wanda ake cewar ba a taɓa ganin irinsa ba. Sai dai kuma ba kowa ne ke iya tunawa da almajirai da sauran yara da ke gararan ba a gari ba. Irin waɗannan yara san yin kankare a kansu, babu kyakkyawan wurin kwana balle abin ɗumama makwanci. Wannan ne ja hankalin wasu bayin Allah da suka hada da Dr. Hadiza Kere Abdulrahman da ke karatu a ƙasar Ingila, da haɗin gwiwar wasu masu tausayi da suka hada da Tani Esther da Abubakar Wili Jalo, inda suka mayar da hankali wajen samar da hanyoyin samun sauƙi ga almajirai da sauran yaran da ke gararan ba a gari. Sun kuma girka gidauniyar neman taimako wacce ta ja hankalin al'umma, suka fara tattara kuɗi. Zuwa yanzu dai an sayi barguna da safuna masu tarin yawa, an kuma fara rarraba su ga tsangayu da kuma wurare da irin waɗannan yara ke fakewa. Na tambayi Abubakar Wili Jalo ko me ya hankalinsa akan wannan aiki.
Gaskiya babu hannun gwamnati a wannan abun, kawai mutane ne daga ko ina suke turo wannan dan kudaden aka sayawa nan kayayyakan. Za mu ci gaba har wannan lokacin sanyin nan da ya wuce, dan kamar yanda na ce da farko wannan abun da ya wuce gadi ne. So a yanzu yaran da suke kwana cikin sanyi mu su ne target mu, mu samu dai su dan samu abin da za su lulluba da shi.
Ita ma tani Esther ta yi mana karin haske kan yadda addinin musulunci ke karfafa gwiwar mutane su taimaki juna. Sai dai a matsayinta na uwa ta ja hankali kan muhimmancin iyaye su ɗauki nauyin ƴaƴansu maimakon sakin su suna gararan ba a gari, har ma ana tunanin yadda za a taimaka musu.
Gaskiya da muka fara wannan abin, ni a zuciyana ban yi zato zai bunƙasa yadda ya bunƙasa ba. A cikin kwana bakwai Alhaji Nasiru mun tara kusan miliyan 2,200,000. Abu ne da muka zata da in ma an yi ƙoƙari me mu samu ɗan 500,000. Ashe kowa na tunani da kuma juyayi a zuciyarsa wannan hali da almajirai suke ciki, kuma ba a Kano ba ma har wasu sassan ƙasashe na arewacin Najeriya sun ɗauki wannan abin da muke kira Keep the Vulnerable Warm Initiative.
Yanzu haka dai waɗannan bayin Allah na ci gaba da tattara tallafi domin ci gaba da faɗaɗa wannan abin alheri. Masu sauraro shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To yanzu kuwa sai nasihar Malam Boturami, wanda ya ce wasiƙar ta wata yau jan hankali ce da kuma nuni ga shugabanninmu, musamman ma jami'an tsaro, dangane da yadda sanna hankali harkar farmakin masu satar mutane da muke jiyo ɗuriyarsa a Zamfara da Katsina suke neman shigowa wasu ƙauyuka na Kano. Boturami ya ce kun san dai ba al'adata ba ce buɗe wasiƙa ba tare da sallama ba, dan haka na tsaya zan ranga da sallamar. Assalamu alaikum. Wato wani likita ne dake aiki a asibitin kashi na Dala ya rubuta wannan wasiƙar ya kuma aiko min da ita domin nema na isar ga inda na san za a iya karantawa ba tare da an yi ƙari ko ragi ba, balle a ce ba a duku kabili ta kama shi. Likitan ya ce na samu kimanin awoyi 24 kafin na yanke shawarar faɗakar da jama'a akan waɗannan ƴan garkuwa da mutane na Zamfara da suka fara shigowa jihar Kano. Na yi hakan ne domin na tabbatar da sahihancin wannan magana, kuma ina gudun kada na firgita mutane da jita-jita, musamman ma dai 'yan kasuwa. Likitan ya ce a jiya ne bayan mun taso daga aikin taimakekeniyar lafiya wato surgical outreach na ƙungiyarmu ta ma'aikatan lafiya wato Iman a garin Tiga da ke ƙaramar hukumar Bebeji, sai na ragewa wani matashi mai suna Ahmad Hanya zuwa Tal'udu da ke nan Kano. Na lura da cewa duk da yake sauran ɗaliban da na ɗebo na makarantar Aminu Daba School of Health Technology suna hira cikin raha, shi ko wannan ɗalibi ya yi jigon har muka zorano. Sai nake tambayarsa yaya garin ne ko jikin ne, sai ko ya kada baki ya ci. Ni a rayuwata ban taɓa ganin tashin hankali irin na abin da ya same ni a kwanan nan ba. Ya ce an yi kidnapping ɗin ƙanwata Hadiza ne a garin Tsanyawa da ke nan jihar Kano sati uku da suka wuce, dan haka aka tura ni da direba muka kai kuɗin fansa naira 370,000 da kuma katin gulo na naira 50,000 da na Airtel na naira 50,000. Ya ce a hakan ma wai an yi mana ragi kenan, domin miliyan 20 aka nema a hannunmu. Ta wayar Hadiza muka yi ta magana da su, da magiya da roƙon Allah suka yi ragi suna zagin mutane, suka ce ku kuna da gwamnati mu kuma muna da bindiga. Hadiza ta kasance a cikin gidanta da ɗanyen goyo na yaro ɗan wata 2, mijinta ya yi tafiya kuma gashi ba su da shi. amma suka zo har gida suka nemi ta bude kofa ta ki suka karye karfan bagula suka shiga gida suka nemi kudi da gold ta ba su abin da take da shi amma dan rashin imani haka suka yi awan gaba da ita har ma da jaririn nata sai cikin dajin safana dama kun san cewa tsanyawa tana boda ne da jihar Katsina to fa sun shigo jihar Kano kenan mai suraro kuma sun tsaga sun ga jini sun shafe awa hudu suna tafiya da Hadiza kar a cikin dajin kuma ta cikin dajin Katsina suka shiga da ita wanda shine ya hade har zuwa Zamfara kar dai in kai ku da nisa nan ne fa Hadiza ta tarar da mutane hudu maza a wasu ƴan bukkokin Fulani an daure musu hannaye da kafafu in sun da musu fitsari ko bayan gida sai an jibge su kafin masu gadi su raka su abinci ma sai an dake ka kafin a baka wake da shinkafa suke bayarwa da manja da gishiri wanda bai wuce cikin hannu ɗaya ba ga zagi da cin mutunci Hadiza tace ita dai an raga mata kuma ita kadai ake bari ta yi sallah dan su ba sa sallah sannan ana bata madara saboda jaririnta kuma ita kadai ce abukarta ba daure ta ba wani mai gadi ya so ya hana ta sallah da addu'a amma babban su ya tsawatar masa in sun ji kukan kura ko dila da sauran namun daji da daddare sai su ringa tsokanar su suna musu dariya Ahmad yace sun yi ta waya da waɗannan masu garkuwa da mutane har suka isa daji suna bin umarnin da aka basu inda aka gaya musu inda za a haɗu su karɓi kuɗi cash yace abin takaici sai suka ga mutane da manyan bindigogi sun tsaye da su Fulani ne ba Arabu ba boko dukun-dukun kafafunsu fururu da kura suna wari ɗaya daga cikinsu ya shiga gaba biyu suka shiga bayan motarsu suka sa shi hau kan kuɗin ya taka da kafarsa haka suka karɓi kuɗin suka sa Ahmad ya kirga sannan suka yi tafiya a kafa mai nisa a cikin wannan daji na safana inda kwabam wasu suka kawo Hadiza a mashin da jaririnta suka ajiye suka ce da direba kai ko za ka yi miliyan ɗari suna dariya suna ihu sannan suka arce cikin dajin safana nan ne fa Hadiza ta fashe da kuka don samun ƴancin ganin ɗan uwanta Ahmad Hadiza ta kwashe labarinta ta gaya musu ta ce akwai wani ɗan ƙauyen gwarzama da suka kama amma an ba su miliyan biyar duk da haka sai suka riƙe ƙanin shi da ya kawo kuɗin suka ce sai an ƙara musu domin sun samu labari cewa ubansu yana da kuɗi sannan akwai wanda bata faɗi garinsu ba da aka gana masa azaba domin tun da aka kama shi ba wanda ya yi waya ballantana a fanshe shi ya yi musu rantsuwa da kuka cewa duk danginsa ba za su iya haɗa musu ko naira 200,000 ba ballantana miliyoyi Allah sarki kanawa me abin yi ne shin ya kamata a ringa biyan kuɗin fansa wanda shine yake sawa abin ke ta karuwa kamar wutar daji shin ya kamata a yanke musu hukuncin kisa domin a dakile wannan mummunar ɗabi'a shin akwai tsaro da kwanciyar hankali a Najeriya ko sai a wajen masu jiniya to fa abin ne sai ya zo kusa ina mafita inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inji Dr. Salisu wa salam ku huta lafiya nene naku Alfaza Zibo Turami Haruna kuma da wannan ne shirin ya zo karshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Ali Abdallah Aminu Abdubakar Noma da Abdulrahman Hamisu na Madina Nasir Salisu Dango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh